للمتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا مع الله سبحانه وتعالى وديا دي قومون لوكتي لنشي قبدا تفسير القرآن مجرما أولا مسألة ما البركة حيا نزمنا تحين سورة البقرة muna bayani game da kissar bani isra'ila zuriyyar gidan annabi yaqub. Mun karanta ayoyi tun daga na farko har zuwa aya ta 50. Za mu karanta aya ta 52 za mu mamaita aya ta 52. Fadan Allah subhanahu wa ta'ala wa qala musa liqaumihi ya qaumi innakum salamtum anfusakum
a'udhu billahi minash shaitanir rajim وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.
الله سبحانه وتعالى كتشاو إذ قال موسى لقومه وتنا كتنا ما يا كي أنبع الله كتنا ما الأمة أنب موسى الأمة كا لو كتند الله سبحانه وتعالى يقول أبا كان أنب موسى تشاو إذ قال موسى لقومه لو كتند أنب موسى كتشاو يا قومي يا قوم تارينا إنكم ظلمتم أنفسكم lalle ku dinnan kun zalunci kawunan ku lokacin da al'umma annabi Musa suka rika bautar dan maraki lokacin da samuri ya batar da su ya aza su bautar dan maraki Allah ke cewa faqtulu anfusakum wa kashi kawunan kun zalikum khairul lakum inda barikum wa kashi kawunan ku shine tuban da Allah subhanahu wataala umarce ku kuma shine yafi alkhairi zuwa ga ubangijin ku fataba alaikum in kuka yaka Allah zai tuba zai karbi tuban ku innahu huwa tawwabur rahim lalle Allah nan mai yawan karba tuba ne kuma mai rahama ne. Mun fada satin da ya wuce cewa bani isra'ila Allah subhanahu wataala ya umarce su yadda za ya karbi tuban su shine su kashe kawunan su. To yaya ne za su yi su kashe kawunan su? Kamar yadda muka fada satin da ya wuce za mu yi bincike cewa hadisi ya tabbata. Ibn Jarir ya kawo hadisi cikin Ibn Kathir ya kawo hadisi ruwaya ta Ibn Jarir Tabari daga Ikrima zuwa Ibn Abbas yake cewa Ibn Abbas yake cewa Allah subhanahu wataala ya umarci bani Isra'ila su kashe kawunan su yadda suka yi wajen kashe kawunan su Allah subhanahu wataala ya sa waɗanda suka yi bauta dan maraki sai suka zauna suka koma gefe su suka yi sabo waɗanda ba su yi ba sai Allah ya umarci a sa su su dauki makamai ko da suka yi makamai da hannun su kawai sai garin yayi duhu kowa ya ganshi cikin duhu cikin dimuwa sai Allah ya sa suka aka umarce su da cewa kowa ya kashe kanshi duk wanda ke da makami ya saru wanda baya da makami suna saran junan sai kai tsaye sai duhun nan ya janye sai ga haske insha Allah sai haske ya bayyana sai Allah subhanahu wataala ya umarce su tsaya a wancan lokacin ko da aka tsaida su kafin a ce ni ko da aka kilga matattun da aka kashe an kashe mutum kusan 70 dukkan su wanda ke da makami shi zai ta datsan wanda baya da makami to Allah subhanahu wataala a wancan lokacin malamai ke cewa Allah ya kalli wasu daga cikin su suna da kokarin su tsuba sun bar abinda sun abin sun yi nadama Allah subhanahu wataala ya umarni ya ce a tsaya kai tsaye wannan duhu haske ya samu to Allah subhanahu wataala wanda ya mutu aka kashe shi a wannan wurin yayi shahada Allah ya karbi tuban shi wanda bai mutu ba kuma Allah subhanahu wataala ya karbi tuban shi sai Allah ya yi musu gaba daya ma'ana wannan hadisi yana karantar da mu ta hanyar da suka kashe kawunan su wasu daga cikin su wasu suka dauki makami suna kashin wanda bai da makami wannan yana kashin wannan wannan yana kashin wannan shine katala ba'dhum ba'dha wani ya kashe dan uwan sashi ya rika kashe shafi wata ruwaya kuma hailau ta Ibn Abbas da kuma tana nan cikin tafsir Ibn Kathir ya kawo ta cewa yadda suka kashe junan su makamai aka ba wasu duk wanda ke da makami ya kashe duk wanda ya iske in cikin gida ka iske ayan ka kashe su in matan ka ne ka kashe su in cikin gari ka gamu da wani ka kashe kenan shine ka kashe wani ya kashe wani mun fahimta amma wata ruwaya ta farko malamai Ibn Kathir yake cewa ta yi zama ingantacciya cewa waɗanda ke da zunubi da wanda ba su da zunubi wannan suka rika kashe wanda ke da zunubi kuma ƙarshe Allah subhanahu wataala karɓi tubansu gaba ɗayan su Allah ya yafe musu sai Allah ya ce ni
wa idh qultu lil mu'minina laka hatta narallaha jamran hatta narallaha jamratan fa'afrukum as-sa'iqatu wa antum tanzurun
Allah subhanahu wataala yake cewa wa idh qultum kuka ƙara tunatar da su lokacin da al'umma annabi Musa suka ce ya Musa lan nu'mina laka ba za mu yi maka da'a ba hatta narallaha jahra har sai mun ga ka hito mana da Allah ka bayyana mana Allah Allah ya to karar mu ganshi to kaga wannan kadan daga cikin rishin ladabi na al'umma annabi Musa da suke yi ma annabawan su bani Isra'ila sun kasance suna yi ma annabawan su rishin ladabi wayannan wayanda suka imani da Musa ne suke nuna cewa ba za su yi da'a gare shi ba sun yi imani amma ba za su yi da'a gare shi lan nu'mina laka mana wannan su wanda suka imani ne inda ba imani bane ba inda ba da'a wace za ta lan nu'mina bika ba za mu imani da kai ba a sun yi imani da shi amma yanzu da'a ce ba za su yi da'a ba ba za su yi irin yadda sahabbai suka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba su sahabbai sun kasance suna yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam da'a in Allah ya sabkar da a'a ya ce su yi kaza kai tsaye za su yi sami ina wa aqana min yarda ku min iman kuma za mu yi da'a za mu aikata su kuma suka ce a'a ba za su yi imani ba ba za su yi da'a ba lan nu'mina laka ba za mu tabbai imani ba hatta narallaha jahra har sai ka bayyana mana da Allah ubangijinka mu ganshi karara wannan kadan ne daga cikin ta'addancin bani Isra'ila haka al'umma annabi Salih su ma suka ce mishi wannan daga annabi mutane al'ummar da suka wuce sun kasance suna irin wannan rishin ladabin ga annabawan su saboda haka suka ce mu annabi Salih suka ce ba za su yi imani da shi ba har sai sun an bayyana musu da da'an da naka haka suka ce mu ya kai Salih ba za mu yi imani da kai ba in kana son mu imani da kai to ga dutse nan sai muke ga dutsen nan muna son taguwa ta kullu gusa dutsen nan kuma ta in ta kullu kuma ta hito tana mai juna biyu mai juna biyun kuma ya zanto dan wata goma dan wata goma kuma a aife shi gaban mu muna kallo in kana son mai iman da kai kaga wannan so ne suke tarkewa ne suke so shi shi ma yanzu Annabi Musa abin da suke son su nuna mai ba za su yi shi'a ba sai Allah ya bayyana ma'ana so suke tarki Annabi Musa in yana so su yarda da abin da yake faɗa abin da yake cewa an aiko shi na Annabi Musa to ya bayyana masa da Allah gashi nan sai sun gan shi karara sai sun ga wanda ya aiko shi to haka suka ce ma Annabi Salihu masan mu da haka suka ce ma Annabi Salihu Allah subhanahu wa ta'ala cika nihin Annabi Salihu ya ce babu matsala kai tsaye Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni ga dutse sai ga taguwa ta bayyana ta kullo kuma ta bullo da juna biyu irin yadda suka tambaya kuma ta bullo da juna biyu dan wata goma da suke so amma Allah ya ce da sharadi idan taguwan nan ta bayyana sai kun cika wani sharadi suka ce sun yarda kai tsaye taguwa ta bullo kuma ta aihu a gabansu taguwan tana aihuwa kowace taguwa da muka sani duk kowace dabba muka sani in ta aihu daga nan ɗan sai ɗan ɗauki lokaci bai tashi tsaye ba ita ana aihuwa wannan dabbai wadda wannan dabba tana aihuwa kai tsaye ɗan taguwan ne ya miƙe tsaye sai Allah ya ce subhanahu wataala ko yanzu za a zanto tana da shan ruwa a yinin yau gobe ko kuna da yinin gobe sun yarda ana tahiya hakan ana tahiya hakan suka ga cewa wannan dabbai za ta rika shanye musu ruwa suka tada alƙawari ba a ruwa sai suka sa wani wanda ya kowa kangarare cikin kangararun su ya sa aka kashe ba a ƙaruwa ba aka zato musu sa'ika da suka kashe ta sai Allah subhanahu wataala ya kutsawa a gama da su to haka su ma waɗanda suka ce su bu su yarda ba lan nu'mina laka ba za mu taɓa imani da kai ba za mu taɓa muka da'a ba hatta nara Allah jaharatan har sai ka bayyana mana Allah karara suna faɗar wannan magana Allah ya aiko da tsawa fa akhazatuhum sa'iqa sai da tsawa ta zo musu wa antum tanzurun ya ku al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ana ba ku labarin cewa hakan ta faru gare su sun faɗi wannan abun mummunan magana ga annabin Allah kai tsaye Allah ya aiko tsawa ta hallakar da su gaba ɗaya a wannan lokacin gaba ɗayan su Allah ya hallakar sallah ce
ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون
ان شاء الله هلكت da su gaba daya summa ba'athnakum Allah ke cewa sannan sai muka tada ku muka halhado da ku nan wurin Allah da ya aiko da tsawa gaba daya su suka mutu mutuwa ta hakika kamar da Ibrahim Sami ne ya ce mutuwa ta hakika sun mutu gaba daya su sannan kuma sai Allah ya rayar da su kaga wannan aya tana daga cikin ayoyin da ke nuna cewa Allah yana da kudura kan ya kashe mutum yanzu kuma ya tada shi sun ma ba asnaku dan tun mun halakar da ku kun mutu sai muka tada ku min ba'a da mautikum bayan kun mutu la'allakum tashkurun ku da kun gode mana kun yi mana sabo sai muka muku hukunci muka kashe ku gaba daya yanzu sai muka tada ku tada kadin nan da aka yi ka kar dawowa duniya ya isa ka gode ma Allah subhanahu wataala Allah ke cewa la'allakum tashkurun mun muku wannan ne dan ko da kun gode mana wannan da Allah na gano ni'imomin da Allah ya ma bani Isra'ila can ya tsiratar da su daga fitinar Fir'auna yazo ya tsiratar da su lokacin da Fir'auna ya biyo su da halaka da su yazo kuma ya saukar musu da at-taura shine wa za'atina musul kitabul furqana sannan kuma suka aikata babban zunubin da Allah ya yi tsana shine shirka suna bauta mu dan barki Allah subhanahu wataala ya yafe musu bayan sun tuba sannan kuma da suka gaya mu annabi Musa annabi Allah mummunan magana suka ce ya kai Musa kalmar kai tsaye annabi ne ake ce ma ya Musa sabanin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam da su kiran ba kaji sahabbai sun ce ya Muhammad sai da ce ya Rasulullah ya kai dan aikin Allah amma su wannan kai tsaye ya Musa lan nu'mina laka ba za mu taba yi imani ba za mu taba yi maka da'a ba hatta nara Allah jahara suna faɗar wannan mummunan magana ga annabi Allah da ake Allah subhanahu wataala ya aiko musu da tsawa Allah da ya aiko tsawa halakar da su gaba ɗaya suka mutu summa ba asnakum sannan muka tada ku muka halhado da ku kuka dawo duniya kuka ci gaba da rayuwa da suka dawo da rayuwa a doren duniya sai Allah ya ce wazallanna alaikum
wa zallalna alaikum al-ghamama wa anzalna alaikum al-manna wa s-salwa كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
الآية لو كتندا الأمة النبي موسى سكيمة النبي موسى إلي تنتي nan sun ce ba za su imani da shi ba sai sun ga Allah. Wani wurin kuma Allah subhanahu wataala ya umarci annabi Musa ya ce ya zano musu ni'imomin da ya musu, sannan ya umarce su shiga Baitul Maqdis. Suka ki shiga. Wa iz qala Musa liqaumi ya qaumi zkuru ni'matallahi alaykum iz ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin ya qaumi dukhulul ardal muqaddasa. Allah subhanahu wa ta'ala ya umarta annabi Musa ya ce ma'alummansu su shiga garin al-Muqaddas shi ne Baitul Maqdis, su shiga wannan gari mai tsarki. In suka shiga suna masu aminci sai suka ce a'a su ba za su shiga ba. Ƙarshe ma suka ce ni suka ce idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun, mu ba za mu shiga mu wannan yaki ba, mu muna nan ba za mu tafiya ba. Da annabi Musa ya roki Allah ya ubangiji la amarku illa nafsi wa akhi, na musu umarni sun kiya kun ba ni ba wanda nake iya mallaka cikin su wanda zan sa sai dan uwana da ni kaina. Allah subhanahu wataala ya hushi ya sa cikin dimuwa, da ya sa cikin dimuwa sai da suka yi shekara 40 cikin hili ba inuwa ba ruwa ba komai. Allah subhanahu wataala sai yake cewa suna cikin wannan dimuwa ta tihu ya tihuna fil ard, sai Allah ya saukar da wannan aya wa zallalna alaykum gamama, a cikin wannan dimuwar suna ciki sai Allah ya saukar musu da gilgiji saboda yayi musu ya ƙara jaddada ni'imar da ya musu. Wa zallalna alaykum gamama, a wancan lokacin kuna cikin hili inda babu inuwa babu komai, sai muka saukar da gilgiji ya zo ya muku inuwa, shine al-gamam gizagizai. Wa anzalna alaykum al-manna was-salwa, kun kasance wurin da babu ruwa babu abinci sai muka saukar muku da al-manna man abubuwan kayan sha. Was-salwa malaman sun yi mushfasara mas-tafsir ke cewa ƴaƴan tsuntsaye waɗanda cikin dangin ƴaƴan tsuntsayen ma soyayyu waɗanda a daidai abinci, sai Allah yake cewa kulu ku riƙa ci min tayyibati daga cikin abin da muka arzuta ku ma razaqnakum, daga cikin abin da muka arzuta ku. Kuna cikin hilin da babu abinci sai muka ce yanzu ku da abinci mun kawo muku, kuna hilin da babu ruwa sai muka ce ga ruwa, kuna wurin da babu ruwa sai muka kawo muku gilgije ya zo muku inuwa. Duk wannan ni'imar ce Allah mun bani Isra'ila, kuma yace ku ci daga cikin arzikin da na arzutar da ku. Kuna cikin wannan dimuwar, kuna cikin wannan tashin hankali shekara 40 suka yi suna wannan yasihuna fil ard wala ta'ata an qawmin fasikin alaka shakara, ba za mu taba tausa sama fasikai ba. Daga baya kuma Allah subhanahu wataala ya ci gaba da zano ni'imomin su, wannan ni'ima da Allah musu suka ƙara saba mu Allah, sai Allah ya ce wa ma zalamuna, da kadan mu su zalunce mu ba, walakin kanu anfusuhum yazlimun, kansu suke zalunta. Duk ni'imar da kama bawa, duk ni'imar da Allah subhanahu wataala ya mabawa, abinda ake so gare shi ya gode mu Allah. Idan bai gode ba Allah ke cewa wa ma zalamuna, baka zalunce Allah ba, kanka ka zalunta. Allah subhanahu wataala yana maka ni'ima ne dan ka gode. Allah ya ma bani Isra'ila ni'ima, Allah ke cewa la'allakum tashkurun, ko da kun gode sai kuka ki godewa. To Allah subhanahu wataala ke cewa ba Allah kuka zalunta ba, Allah ya jami'a ce ba mu kuka zalunta ba, da mu da ƴan aikin mu gaba daya ka ku tunanin mu kun zalunce mu, walakin kanu anfusuhum yazlimun, kansu suka zalunta, ba wanda suka zalunta kansu suka zalunta. Sai Allah ya ce
wa in qulna dakhulu hadhihi al-qaryata faqulu minha haythu shi'tum raghadan faqulu minha haythu shi'tum raghadan wa qulu al-baba sujadan wa qulu hiqqan wa qulu hiqqan lighfir lakum khatayakum wa sanazidu al-muhsinin.
Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kuma ka ƙara tuna ma al-ummaka har yanzu ni'imomin da Allah ya ma bani Isra'ila amma suka saba, nan ji ni'imomi ne Allah ke zanawa kuma suke sabawa da an musu wannan ni'imar, na mikin su gode sai su ƙara saba, kuma Allah bai gaje kuma sai ƙara musu wata ni'imar. Shi yasa Allah ke cewa wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al-alamin, an ba ku wata ni'ima, an ba abinda ba a taɓa ba kowa ba a duniya. amma duk da wannan kun ba wanda suka yi makirci irin bani Isra'ila. Allah ke cewa kun na dukuru ka tuna lokacin da muka ce musu udukulu hadhihi alqarya, ku shiga wannan kauyen, nan kauye kauyen Baitul Maqdis, kamar da can wurin Allah ke cewa ku shiga gari tsarkakacce, nan wurin kuma sai aka ce kauye, can aka ce gari cikin suratul Ma'ida. Udukulu alqarya, ku shiga kauye, fakulu minha haythu shi'tum, idan kuka shiga wannan kauyen ma'ana Baitul Maqdis, ku je ku ci duk abinda kuke so, duk abinda kuka samu ku ci, ragadan yalwatacce ga an yalwata muku duk abinda kuke so ku ci. Allah subhanahu wataala ya yalwata musu abinci kala kala, yace duk abinda kuka samu, duk abinda zuciyarka ta bukata ga yanan yalwace, ragadan ga yanan da ko ina. Wadkhulul babu sujada, ku shiga kofar Baitul Maqdis kuna mai kuna masu sujada. Wa qulu hiddatun, in za ku shiga ku roƙi Allah, Allah ya gafarta muku, naghfir lakum khata'akum, mu kuma za mu gafarta muku zunuban ku. Wa sanazidul muhsinin, wanda suka kyautata kuma Allah zai yake cewa za mu ƙara ma wanda ya kyautata, wanda yayi sama da abin da aka ce yi. To nan wurin Allah subhanahu wataala yake cewa su shiga Baitul Maqdis, alƙarya na wurin Baitul Maqdis kamar yadda muka fara. Allah ya umarce su, yace su in suka shiga su ci duk abin da suke so, amma da shar'i alaka ce in za su shiga su shiga suna ne suna masu sujada. Don wurin malamai suka yi magana, ya ne za a yi mutun ya shiga wuri yana mai sujada, me wace irin sujada ake nufi? Mun karanta can wurin lokacin da muke bayani wa qala rabbuka lil mala'ika, idan aka faɗi sujada a cikin Qur'ani ana nufin sujada irin wannan, ka durƙusa ka azza qahuwan ka yadda ake sujada ta sallah. Mun fahimta? To ya za a yi mutum in ce shigo masallacin nan amma ka shigo kana da sujada, ya ne za a yi mutum ya shigo haka nan? Kun san ai ba yiwuwa, yana sujada dai a duke ba yiwuwa ya shigo masallaci. Wannan malamu ke cewa in an shiga Baitul Maqdis, in kun riga kun shigo, ma'ana nan wurin udkhulu, in kun shiga ake nufi, idza dakhaltum, in kun riga kun shiga, fasjudu, ku yi sujada ga Allah, ku gode ma Allah. Mun fahimta? Haka Ibn Usaymin ya faɗa cikin tafsirin shi, cewa ana nufin sai in kun shigo ne za ku yi sujada. Mun fahimta? Sannan in kuka yato wani kullu babu sujada wa qulu hiddha, in kun yi sujada to ku daga hannu ku roki Allah, Allah ya muku gafara. Kalmar hiddha a karkari kamar ka roki Allah, Allah ka yi mana gafara, in ka shigo ka yi sujada ka yi godiya ga Allah ga ni'imar da yayi, sannan kuma sai ka roki Allah, Allah ya muka gafara ga zunuban da ka aikata. Mun gane? Allah ta ce naghfir lakum khata'akum, san in kuka yaka to mu za mu gafarta muku zunuban ku gaba ɗaya, duk zunuban da kuka aikata za mu gafarta muku, inda ko aikata haka. In kun shigo ku yi sujada, in kun shiga in kun sujada ku roki Allah, Allah ya muku gafara, to Allah zai gafara. Naghfir lakum khata'akum, za mu gafarta muku zunuban ku. Wa sanazidul muslimin, wanda kuma ya ƙara to shi ma za mu ƙara mai daga cikin masu kyautatawa. Sai Allah subhanahu wataala ke cewa badal
lazina فبدل
الذين ظلموا منهم وتروى منهم وتآية في سورة الأعراف فبدل الذين ظلموا منهم daga cikin su nan kuma Allah subhanahu wa ta'ala fabaddal allazina zalamu qawlan sai daga cikin su azzalimai sai suka canza maganar da aka musu, an ce udkhulul babu sujada wa qulu hidda naghfir lakum khata'akum, sai suka canza. Fabaddal allazina zalamu, sai suka canza qawlan ghayra alladhi qilahum, sai suka canza irin wanda ba haka muka gaya musu ba. Azzalimai daga cikin su sai suka canza abinda muka ce su yi, sai suka yi sabanin abinda muka umarce su. Fa anzalna allazina zalamu, sai muka sabkan azzalimai rijzan azaba, ruwan azaba mira sama'i daga sama, bima kan yasqul, akan abinda suka ce suna aikatawa na fasikanci. To nan malamai ke cewa menene suka canza? Qaulan, magana, magana da aka musu sai suka canza. Menene suka canza? Malamai ke cewa maganganu guda biyu suka canza. An ce in suka shiga su shiga suna masu sujada, da suka shiga sai suka yi sujada, kaga sun canza magana. Sai aka ce kuma suka je su roki Allah, Allah ya gafarta musu, da suka je ba su roki gafara ba, sai suka roki wani abin daban.
mun fahimta sai roki Allah Allah ya ce in kuka shiga ku yi sujada sai suka tafi suna jan kahuwa da gangan su ake sa an saba dan adam idan ya kan gari to shi kawai saban ya riga ya samu zuciya sai ya saba kawai ya ji yayi diba jini kuma da muke ta zanawa ayoyi ga tana sai hinawa jini imomi ne gaban Isra'ila amma yanzu a karshen matsaf karshen abu an ce in kuka shiga ku yi kaza Allah zai muku gafara kawai sai suka da shigowa sai suka canza abin da aka ce su yi an ce su yi tsawo suna sujada suka tafi suna jan kahuwa suka ƙi su jira yanzu sai aka ce su in suka shiga su ce hitta hitta shine igfir lana khatayana ya Allah ka gafarta mana zunubanmu sai suka ce hinda Allah ka ba mu hinda menene hinda alkama abinci canci akai ku zo ku zabi duk abincin da kuke so ku tace ragadan aka ce ga yanan yalwace duk abin da kuke so a kawai sai alkama kawai suka ruwa ita ce hinda mamakin ku roke Allah ka mana gafara sai Allah ka ba mu alkama kaga sun canza fa baddal allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum fa anzalna dawanna abun sai Allah ya sabka musu da ruwan azaba daga sama bima kanu yafsukun aka abun da suka sanci suna fasikanci to anan wurin zamu duba mu gani cewa wani darasi da zamu dauka duk lokacin da Allah ya azaka musu hanya yace kai imani sai ka kiya za ka gani sakamakon abun da zai biyowa ba azaba ce duk lokacin da Allah subhanahu wataala aza ka yace kai biyayya ga annabi ga Allah in kai ka saba ka kin biyayya za ka ga abin da zai biyowa sakamako azaba ce lokacin da suka ce ba za su yi ma Allah da'a ba ba za su yi ma annabi da'a ba sai an yi ne sai san ga Allah kai tsaye Allah ya gode kalmar fa fa akhazatuhum sa kalmar fa kamar kana magana ne kafin kai hibaci a azuma azaba kai tsaye mun fahimta fa akhazakum sa'ira kai tsaye azaba ta biyo musu nan ma lokacin da suka juya magana suka canza magana da aka yi musu aka ce ku yi kaza sai suka juya kai tsaye fa anzalna Allah ya sabka musu daga azaba da sab kalmar fa din tana da ta'kid ne kana abu kaza ana maka kai tsaye babu jira to Allah baya da sauki daga mabayar sauki yi ma al'ummar da suka wuce azaba idan suka saba mai mu ne gore mu Allah al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam annaban Allah ya roƙan mana Allah daga cikin addu'o'in da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa na roƙi Allah wasu abubuwa ya bani ya hana ni wasu daga cikin waɗanda ya bani na roƙe shi Allah kada ka azabtar da wannan al'umma ta wadda abin da ta aikata Allah ya ce an baka to kaga sabanin al'umma da ta wuce can ba da bani isra'ila suna cewa ba za su imani da Allah ba sai an yi ne sai sun ba za su imani ba za su yi ma annabin da'a ba sai sun ga Allah kai tsaye Allah ya aiko da tsawa aka dargaza da su gaba daya suka ce aka ce su shiga su yi sujada su daga hannu su roki Allah suka kiya kai tsaye Allah subhanahu wataala ya san fa anzalna wata aya cikin surat araf fa arsalna sai muka aiko musu kai tsaye muka rikitar da su wannan shine abinda Allah subhanahu wataala ya tanada ga duk wanda ya sa in aka azaka kai da'a ka kiya abinda zai zo muka kai tsaye azaba ce ka shirya mu azaba Allah idan Allah subhanahu wataala umarce ka yace kai biyayya ka kiya kai tsaye abinda zai biyo ba shine azaba Allah fa anzalna allazina zalamu rijzan minas sama'i bima kanu yasqun sai Allah ya ce
وإن استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين
الله سبحانه وتعالى كتشاوى إذ استسقى موسى لقومه كما كنتنا لوكا تندى أن موسى al'ummar shi suka shiga cikin bari da buƙatar ruwa sai suka zo wajen annabi Musa ya roƙan musu ubangijin su ya roƙan musu ubangishi shi ya roƙan musu Allah Allah ya sabkai musu da ruwan sama Allah subhanahu wataala da umarnin annabi da addu'a na Musa da ya roƙa umarnin wannan bayan Allah al'umma sun shiga cikin hali sun san cewa wannan bawan Allah yana da ubangiji ko da ba su yarda da Allah ta kashi ba ko da ba su yarda da sakon shi ba annabtar shi ba nake san cewa annabi Musa annabi ne Allah ya aiko shi yanzu sun ce ba za su mai da'a ba amma yanzu aka shiga cikin hali sai suka koma suka ce ya roƙa musu Allah ya roƙa musu Allah Allah subhanahu wataala ya sauka musu da ruwa annabi Musa ya roƙi ubangiji al'umma ta tana cikin halin buƙatar ruwa Allah ka saukar da ruwa Allah subhanahu wataala yake ya ce ma annabi Musa wannan sandar da ke gare ka idrib bi asakal hajar wannan sandar da ke gare ka ka bugi dutse ko da ya buga kai tsaye fanfajarat sai ka tsaye da buga sanda da ɓullowarwa kai tsaye cikin dutsen nan sai wuraren ɓullowar ruwa suka bayyana guda 12 Allah ke cewa wa iz tasqa musa liqaumihi lokacin da al'umma annabi Musa suka roƙe shi a roƙi Allah Allah ya saukar da ruwa sai Musa ya roƙi annaban Allah fa kunna sai muka ce idrib bi asakal hajar ka bugi sandan nan taka ka bugi sannan da sandan nan taka da sanda ka bugi dutse fan fajarat sai ga dutse ya bulla ya hashi wuraren bullo ruwa minuhu daga cikin shi isnata asharata aina wurin ribe da ruwa guda 12 kama manta al'umma annabi bani isra'il Allah subhanahu wataala ya kasa su bangare 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 al'umma guda 12 masu kamar da ya faɗa cikin suratul a'raf wa qatana min husnati 10 asbat al'umma mun kakkalkasa al'umma bani isra'ila kashi kashi haka al'umma guda 12 to da suka roki a saukan musu da ruwa sai annabi Musa ya roki Allah sai Allah subhanahu wataala ce ka bugi sanda da sandan nan taka ka bugi dutse sai ga wurin kullo ruwa sun kullo har guda 12 kenan dan kowa ya san inda za a riƙa shan ruwa ba tare a riƙa rigima ba inda wuri ɗaya ne da sai a targima mu ba mu mu ba ya san mu ko kuma yau mu zamu'i ba ko kuma namu ne wanda ya ce ba nasu bane ba sai Allah ya hiddo mu kowa nashi mu dani qad alima kullu unasin mashrabuhum kowa sai ya gano kowa aka da 12 ne kuma al'umma kashi 12 ne kowa ya dauki daya ba tare da rigima ba kadi alima kullu unasin mashrabuhum sai Allah ke cewa kuma kulu washrabu kuci kuma ku sha min rizqillahi daga arzikin Allah wala ta'asaw fil ardi muslimin kada bayan wannan ni'imar da na muku ku koma kuna banna a doran kasa to Allah subhanahu wataala ya nuna kudura annabi Musa ana annabi Musa yana daga cikin mu'jizojin da Allah ya bashi akwai sanda mun fahimta kowane annabi kamar yadda muka yi bayani cewa kowane annabi Allah ya bashi mu'jiza shi al'umma shi annabi Musa mu'jiza shi akwai sanda to wannan sandai Allah ya nuna mu'jiza annabi Musa da wannan sanda cikin alqur'ani sau uku wuri uku nan wurin lokacin da al'umma shi suka nemi a saukan musu da ruwa suna cikin hari sai Allah ya ce da sandan nan taka ka bugi dutse ruwa su fito anidrib bi asakal hajar fan fajarat kada ko da aka buga ko da aka umarce shi bugi sanda bugi dutsen nan sai ga dutsen ruwa sun kullo idan muka duba wani wurin kuma sai fan bajasat kamar da Allah subhanahu wataala yake cewa wa qata'na min husnati 10 asbatan umama wa auhayna ila musa iz istasqahu qawmu anidrib bi asakal hajar fan bajasat Allah ke cewa lokacin da muka kasa al'umma annabi Musa gungu gungu har su sha biyu sai muka ce mu annabi Musa muka mai wa'ayi muka ce ka je da wannan saddaka bugi dutsen nan idan ka bugi dutsen nan ruwa za su kullowa fanbajasat sai ga ruwa duk suna ta yawo cikin gari mun fahimta nan kuma fanfajarat sai ga ruwa suna ta kullowa to kaga da magana ɗaya ce nan wurin bullowa suka yi kai can kuma bashin suna ta suka baje suna ta yawo cikin gari ma'ana da suka ta bullowa kuma sai suka ta bin cikin gari kaga nan wurin sanda ta yi ne mu'jiza annabi Musa ta bayyana an bugi dutse ruwa sun bayyana wani wurin kuma Allah subhanahu wataala ya nuna kudura annabi Musa lokacin da kafiran fir'auna masu sihiri suka zo suna son su nuna su ma sihirinsu Allah subhanahu wataala ya umarni annabi Musa ya nuna musu kudurar shi da mu'jizar shi da Allah ya bashi lokacin da fir'auna yake nuna annabi Musa yake cewa ne an aiko ni zuwa gare ka wa qala Musa ya fir'auna inni rasulun min rabbil alamin ya kai fir'auna ni manzo ne aka aiko ni daga ubangijin talakai gaba daya sai Musa a fir'auna yake cewa ka zo da wani abin da zai bayyana mana cewa kai dan ake ne sai ya ce eh menene zo menene ka zo da shi sai Allah ya maka umarni ya bi sanda fa alqa asahu fa idha hiya subanun mubin sai ya bi sandacci ya take ta kasa fa idha hiya subanun mubin sai ta bayyana ta zanko maciji dogo bayyanan ne ga yana to kaga wannan mu'jiza Allah Musa sandan nan tashi ana iya bugun dutse ruwa sai to mu'jiza Allah Musa ana iya da sandan nan ta zama macijiya wani wurin kuma lokacin da mu'jiza ta biyu ta uku cikin alqur'ani da Allah ya nuna kudura Allah subhanahu wataala ga mu'jiza Allah Musa lokacin da fir'auna ya biyo Musa da shi da al'ummar shi yake al'umman na kuka suna ganin ta inna lamudrakun mu fa an kusan iske mu cikin fir'auna yana cewa shin zumatun qalilu su kuma ta ayyan mutane an kada ne zamu iya iske zamu iya halaka da su shi kuma yana annabi Musa yana ce ta inna ma iya rabbi ina tare ubangijina ba sai isa su mun abin da zasu mana ba ka kowa na fadin tashi al'umma annabi Musa suna cewa inna lamudrakun iske mu fa za ai shi kuma fir'auna yana cewa mutane kada ne ga sun kuma mun iske su halaka da su zamu shi kuma Musa yana ce inna ma iya rabbi sayahdin yace ina tare ubangijina ba za abba su iya makomi kai sai Allah subhanahu wataala ya mu annabi Musa wahayi yake cewa auhayna ila Musa anidribi asakal hajar anidribi asakal bahar kaga cikin surati shu'ara Allah yake cewa ka bigi wannan ruwa bahar ka bigi wannan ruwa kai sai fan falaka fa kana kullu firqin kattawbil azim aka Allah subhanahu wataala yake cewa ko da aka ko da bigi dutse kawai sai ga hanyoyi ga sanan sun bude ko da bigin ruwa sai ga hanyoyi sun bude kawai kowa ya taka ya tsallakewa bayan sun tsallake ne sun fita daga fitinar fir'auna shi fir'auna yana tahowa yana tahowa sai da yazo tsakiya kawai sai wannan hanyoyin suka bace yana tunanin shi ma zai iya tsallakewa to kaga nan Allah ya nuna musu mu'jizar shi ga annabi Musa wurare guda uku can an tsiratar da su da hanyar wannan sanda da mu'jizar sanda Allah ya tsiratar da su daga fitinar fir'auna da ya iske su da halaka da su nan kuma Allah subhanahu wataala yayi umarni aka bigi sandan nan ruwa suka bullo ana cikin hari ana ne ana bukatar ruwa can kuma Allah subhanahu wataala yayi umarni da yan sihirin nan suna ganin cewa annabi Musa sihiri sahiri ne abinda yake yi duba ne da sauransu Allah ya bayyana da cewa ba sihiri bane ba ku da ke da sihiri ku zo da abinda sihirin ku da suka zo abin ya bayyana wannan sandai sai ta zanto tana cinye abubuwan da suka zo kawai faul qisaratu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun kai sai suka ce masu sihirin suka ce sun yarda abinda za su yi sun tuba sun yi imani da ubangiji Musa da Haruna yanzu sun yarda cewa annabi annabi Musa annabi ne kuma sun yarda da Allah da ya aika annabi Musa da sun tabbata da Allah ne ubangijin talakai gaba daya kaga wannan muzahara da aka yi ta rana ga masu sihiri sun zo fir'auna ya gayyato dan ya biya su amma da sun koma mummunai to wannan kaga yana cewa annabi Musa Allah ya bashi mu'jiza daga cikin mu'jizar da yake ji da ita ita ce sanda ita ce sandan annabi Musa da ake cewa kowanne annabi Allah ya bashi mu'jiza amma shi al'umma mu'jiza shi ita ce sanda kamar yadda mu'jiza annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce alqur'ani ba yadda mu'jizar da ta yi alqur'ani ba yadda kuma da yake takama da ita kamar alqur'ani mun karanta harkon sura da muka fara tafsiri cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani larabawa da yawa suke karantawa suna gano cewa lalle wannan larabcin ba irin wanda suka sani ba sun tabbatar da wannan larabcin daga ubangijin talakai yake saboda larabci ne ga yana Allah subhanahu wataala yake cewa inna anzalna kitabun arabiyyan aka ce mun sabkar da alqur'ani da larabci Qur'anin arabiyyan la Qur'ani da larabci kuma kuma larabawa ne to yanzu ko ku koma ku yo mana larabci ku hada mana irin wannan Qur'ani suka kasa daga nan suka gano cewa wannan larabcin ba irin wanda suka sani ba ne yadi ba kisan kisa sayyidina wake Umar ibn Khattab Qur'ani ne yazo ya ji kalmashi na karantawa cikin gida sai ke sai ce tazo me wani irin abu ne take karanta ce littafi ne wanda ba mai taba shi sai mu yace mata ta bashi tace a kai ba ka taba shi irin ku ba su taba shi saboda kai ba mu'mini bane ba musulmi bane ba aka ta gane yi ba irin wasan kane 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 magaji da kanwa amma abin da take ce mai kai ba za ka taba shi ba irin wannan ba irin kuke taba shi ba wannan namu ne mu musulmai ma'ana tana nuna mai in kana son ka taba shi musulunta sannan ka sannan in baka shi ka taba kisa doguwa ce kisa musulunta Umar bin Khattab kaga alama cewa mu'jiza ce wadda me wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam sun ce wannan abun cikin daki ya shiga ya rubuta shi an yi kuno na fara suna cewa suna tunanin cewa kirkiro shi muka yi kul inastaraitu in kirkiro shi ne muka yi to kuma ku je ku za ku yi irin nan wannan Allah subhanahu wataala ke cewa an yi kuno na fara kul fa'atu bi ashr suwarin dan kuna ganin cewa kirkiro shi muka so ku zo mana da aya 10 kawai Allah subhanahu wataala ke amai kuno na fara kul fa'atu bi sura cikin surata Yunus ku zo da sura ɗaya kawai suka kasa ma'ana Annabi sallallahu alaihi wasallam yana takama da alqur'ani yana ji mutum da ya karanta alqur'ani yayi magani da shi mutum da ya karanta alqur'ani yayi ne ya ji dubakin cikin dake damuwa shi cikin zuciya ta kawarware mutum da ya karanta alqur'ani yaji da mutum dubakin ciki da damuwa ta amma sai saurara kawai ba sai ya karanta saurare kadai zai yaji alqur'ani ya warke mai dubakin da yake ciki kuma da alqur'ani wuri za ka ganin gayana yana ma ciwo ka dawa ka karanta alqur'ani mace ce ke juna biyu yana damuwa ta kafa aihuwa a karanta mata alqur'ani a ga ta san fasikin sanin alim da ayoyi suna cikin alqur'ani kaga wannan diyanon cewa alqur'ani mu'jiza ne kai imani da alqur'ani kuma ka rike alqur'ani kuma ka harnace alqur'ani ba karamin ni'ima ba ce cikin alqur'ani sai Allah ya ce
وإن قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدتها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغرب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
Allah subhanahu wataala ke cewa iz kuntum ya Musa ku tuna kuma ya lokacin da kuka ƙara ga ya Annabi Musa wata irin magana suka ci kuka ce ya Musa ya kai Musa lan nasbira ala ta'amin wahid mu ba mu yi hakuri da wannan abincin guda daya almanna wa salwa an wadatar da mu da manna wa salwa mu ba mu yi hakuri abinci daya ya mana ya gishe mu fad'u lana rabbaka ka kira mana ubangijinka ka roƙan mana ubangijinka kaga su ba sun hidda kansu kenan ka kira mana ubangijinka kaga sun nuna cewa ubangijin Musa shi kadai dan da su yukhrij lana mimma tumbitul ard su mu yanzu ba abin da ke sama tsin tsaye da ke yawo amma abin da ke hitowa daga kasa muke su an adatar da su da abinci saman kasa tsin tsaye da abin sha kala kala suka ce a su yanzu ba su iya hakuri da abinci lan nasbir ba za mu iya hakuri da abinci daya ba mu iya hakuri da rayuwa da shi fad'u lana rabbaka akira mana ubangijinka yukhrij lana mimma tumbitul ard ya fitan mana mu abin da ke cikin kasa muke so min baqaliha wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha wannan dangin abinci ne wanda ake nomawa daga kasa baqal buqul shine kayan miya abinda ake ebarwa na tumaki da sauransu kayan miya min baqaliha wa qissaiha da gurhi wasu ce gurhi wasu ce juma duk abin da yake da yado mun fahimta wa adasiha da adas wani abinci ne nau'i ne na wake wannan abincin larabawa ne nan mun gan shi kamar wake mun fahimta wa basaliha da albasa yanzu diba wanda aka arzuta da nama da abubuwan sha yanzu ya koma yana neman kayan miya da albasa da gurhi da taharruwa Allah subhanahu wataala yake cewa su lokacin suka ce min baqaliha wa qissaiha wa fumiha baqaliha kenan kayan miya kamar da muka ce wa qissaiha da gurshi ko kuma duma wa fumiha da tahurruwa wa adasiha da adas wa basaliha da albasa qala annabi sai ce musu yanzu na astabdiluna billazi huwa adna astabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair shi yanzu nan ga wanda aka ba ku mai kyau dangin nama da sauransu kuce ganin cewa ku ba da shi a canza muku da abunda ke kaskantacce wanda daga kasa ke hitawa kenan nan shi annabi Musa shawara yake ba za mu iya ba ku bane ba amma ni shawara nake ba ku ga abunda tsuntsaye da sauransu kayan nama da kuma abun sha kayan marmari bai hi ba da ku zo ku ce a ba ku wani kayan miya wani gurishi wani menene atastabdiluna allazi huwa adna shin za ku ba da abu mai kyau ku anso wanda bai kai wancan kima ba billazi huwa khair wanda kuma yafi ku ba da wanda yafi ihbidu misran in kuna so ba matsala bane ba ku je duk garin da kuka iske ku shiga fa inna lakum ma sa'altum za ku samu da abin da kuke so kalmar misran nan wurin ba ana nufin misra wanda muka sani ba ana nufin gari ku je duk wani gari mai suna mai kalmar mai ansa sunan madina ku je ku ansa ku je za ku same shi in kuka shiga duk birnin da ke akwai ba za ku rasa kayan miya ba ba za ku rasa gurji ba ba za ku rasa albasa ba ba za ku rasa adas ba ku je duk abin da kuke so ku je ku samu ku je ku nemo za ku samu ihbidu ku shiga misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimu zillatu Allah daga nan kai tsaye da suka roki wannan Allah sai ba su daga nan suka nemo makan sai ga kaskanci ya same su shine wa duribat alaihimu zilla sai ga kaskanci ya same su wal maskana da talauci sai ga kaskanci ya same su da talauci saboda da abinda Allah ya zaba musu wanda yahi alkhairi kamar da Musa ya ce musu annabi Musa ya ce atastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair ga wanda yafi alkhairi sai ku je ku nemi wanda bai suka ce su dai shi suke so sai Allah ya ce da yanan ku shiga duk inda kuke so za ku samu Allah ya yalwa samu da suka bukwantan shawara ta zuwan zuciyarsu Allah ke cewa durbat alaihim sunna sai ga kasanci ya same su na wulakanci wal maskana da talauci wa ba'u bi gadabin min Allah sai ga ya sun dawo Allah ya hushi da su wa ba'u bi gadabin min Allah sai ga ya sun dawo Allah ya hushi da su dalika ni yawaru me yasa haka bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah saboda sun kafirce mu ayoyin Allah wa yaqtuluna nabiyina bi ghairil haqq saboda sun kafirce suna kashe annabawa ba tare da gaskiya ba tare da Allah umarce su ba dalika bima asaw wa kanu yaqtulun wannan abunda suka jawo makansu na sako bima asaw abinda suka saba mu Allah wa bima kanu yaqtulun da abinda kuma suka kansance suna yi na wuce iyaka na ta'addanci kaga nan wurin Allah ya musu ni'ima ya zaba musu ni'ima wadda ta daidai da su wadda yalwatatta Allah ce ragadan ku je ku ci abin da kuke so a yalwace ga yana ji abin inda kake so suka ce a su ba su iya hakuri da abinci daya kullum kamar kai kace kullum gida shinkawa kana buƙatar mai gida ya rika canzawa kin to in aka ce a rika canji sai akai a rika canza a koma ana cin abin da bai daidai da jikinka sai ka ga wata rana ana cewa aje a kira likita ya auna aje a auna shi amma visit amma kaza to kaga sai Allah subhanahu wa ta'ala ki durbat alaihim sunna daga nan kaskanci ya same su wal maskana da talauci da wulakanci kuma ga hushin Allah wa ba'u bi gadab min Allah kuma suka dawo Allah subhanahu wa ta'ala yana hushi da su kaga azaba uku ta hadu da su ga kaskanci ga talauci ga hushin Allah saboda sai sun ja wa kansu saboda rishin hakuri sun ce su za su iya hakuri lan nasbiru ala ta'amin wahid abinci dai mu ba mu iya hakuri da shi Allah ya ba ta abin da suke son kamar mai tambaya kamar an tambaye su in ba ku hakuri da wannan abinci me kuke so suka ce a su ba abin da suke so abin da ke fitowa daga kasa suke so inda Allah ya ba su kuma ya tara na tambaya da su kuma su yanzu na kasa kuma ya ishe su yanzu kuma na sama suke so to Allah subhanahu wataala ya san dan adam yadda yake karshe duk azabu da Allah azabu su da talauci ba ka da abin da zaka sayan abin da kake so da kaskanci ga kana aulakance sannan kuma ga Allah na hushi da kai Allah ka tsare mu to wannan ta kace kenan wannan aya akwai fawaid sosai sai dai lokaci ya ja nan zamu tsaya insha Allah in Allah ya kai mu gobe sai mu ci gaba idan akwai tambaya sai a tambaya alaikum assalam na سنن الرواتب. نعم. سنن الرواتب انا انت مسلسين ان كان يسر كاس الفجر انا انت جدا شيفي annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin su gida sannan sai to masallaci ya salla rakatul fajr kai ta gida yafi kamar da sunna ta bayyana kuma kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam amma su ka zo masallaci yafi mun fahimta in kai su gida yayi an kira sallah gida na kusa ne sai in sunnoni na sai naji sallah sai naji ta da sallah in hito yayi mun fahimta in kuma ka zo masallaci kai su riba bi ce kai kai tahiyatul masjid kuma kai wannan gaisuwa ta masallaci wanda in ka shigo dole ka ga da masallaci haramun ne da ka shigo masallaci kai zauni ba kai nafila ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin akara zada kala ahadukum almasjid duwan da ya shigo masallaci fala yajlis hatta yusalli rak'atayn asai ya rak'a abdan kaga wannan ga shi masallaci ka sarki sannan kuma ga wannan rakoi da ake yi kuma ka ka jiwa tsuntsu duk ɗaya da ku yake cewa ma'ana ka yi kayi amfani da abu biyu da niyya ɗaya mun fahimta Allah Allah na'am na'am a kowa sai ya faɗa idan muka duba cikin sifatu salat na Nasir Muhammad Nasiruddin Albani ya nuna cewa idan na ya kabbara idan liman ya ce sami Allahu liman hamidahu to kuma mu ai kuna duki lokacin da ya miƙe tsaye sai ce rabbana walakal hamd to kuma ga ku daga sai ku ce kuma sami Allahu liman hamidahu in ka miƙe tsaye sai ka ce kuma rabbana walakal hamd mun gane da abin yake shi sami Allahu liman hamidahu lokacin da zan cirowa ne zan ce sami Allahu liman hamidahu idan na miƙe tsaye sai ce rabbana walakal hamd wannan kowa yana faɗa wannan liman yana yin haka in za a dagowa ya faɗa in ya tsaye sai ce rabbana walakal hamd haka ma mu kai ma in kai ma yanzu in liman ya taso ai kai ma dagowa za kai to kalmar da ake son ka fara faɗa sami Allahu liman hamida za ka ce mun fahimta in ka faɗa wannan sai kai ma an kai tsaye kafin liman ya taso sujuda yake ce rabbana wal karam wannan magana ce wanda malamai sun sabanu suna cewa kai rabbana wal karam za ka faɗa kaza da hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa idza qala imam sami Allahu liman hamida fa qulu rabbana wal karam ku ku ce rabbana wal karam wannan hadisi ne inganta cikin sahihai mun fahimta amma maka duba Muhammad Nasiruddin Albani diya warwayi hadisan yana cewa kowane ne sai ya faɗa a takai ciki na'am na'am ba abun liman daga gida a kuma ba haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ke salat lil munfaridin khalf as-safi babu sallah da duk wanda ya tsabtace masau ai mace tana cikin gida tana gurin liman ba ta gurin liman sai in ta zo masallacin ta tsaya daga baya wannan shi amma in dai liman za ta bi sai dai ta fito daga gida ta zo bayan sau ta kama sau amma ta bi sallah ta bi liman daga gidanta ba ta annabi ya ce babu sallah ga duk wanda ya tsabbace daga sau wannan matsala tana nan duk muna ta aikatawa kaga mutum muna sallah nan mutum na sallah can wurin wani liman yake bi bai da sallah daga inuwa ko da sallah
in sai kike kai mishi har ta bai kai
ko sauci na kai ma sallah ka bata yi ba
mai da bai kai ta mallan ma tsara
ko kuma sallacin juma sai ga na an kabbara sai ga wanda daga can yana jin sauci daga can ya duka dan ya samu sallah sallah ka bata yi ba
an ta ko eh dan bai kai ta kika kama kama kai
sallah bata yi ba annabi ke cewa babu sallah da duk wanda ya kebe daga sau la salatu lil munfaridi khalf as-saf na'am abinda muka fada dai haka Allah ka ba mu dare shi abinda muka fada kuskure Allah ka yafe mana Allah ka nuna mana kuskure ka ba mu iko gyara Allah ka mai kuna kan komai Allahumma ghafir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'a al-abrar Allahumma innaka 'ala kulli shay'in qadir ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik